soumis à deux thèmes ou elles sont soumises à deux thèmes, le thème qu'on donne à chaque.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfili Hashin Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shirin na daren yau Talata 13 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin za a cewa kwanaki kaɗan bayan dabban ɗaruruwan jama'a sun gudanar da zanga-zanga a faɗin Najeriya, wasu 'yan kasuwa na kirga asarar da suka yi. Daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bamban da wato Ramatu Garba za ta kawo mana. Haka kuma za mu buɗe muku layin waya a yau domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne mene tasirin zanga-zanga tsadar rayuwa da aka yi a Najeriya. Lambar dai kamar ko da yaushe ita ce alamar tarawa 1-202-908-5050. Amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta yi fatali da kiraye-kirayen da ake mata na dakatar da mai da martani kan kisan da aka yi wa jagoran Hamas a Tehran, inda Iran din ta ce mayyar da kasashen Faransa, Jamus da Burtaniya ke yi ba su da wata hikimar siyasa a ciki. Hasali ma hakan ya ci karo da manufofin shari'a na duniya. A jiya Litinin ne kasashen yammaci uku suka fitar da wata sanarwa da a ciki suka yi kira ga Iran da ƙawayenta da su fita batun kaiwa Isra'ila hari. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran, Nasser Kanani, ya ce ba tare da musanta laifuffukan da Isra'ilan ta aikata ba, sanarwar kasashen yammacin uku sun rufe ido inda suke neman Iran ɗin da ta zuba ido kata mai da martani ga keta haddin da aka yi mata a cikin ƙasa. Kanani ya yi kira ga Paris, Berlin da London da su yi ta ƙari wajen hana yakin da ake yi a Gaza da wato da takawa Isra'ila birki a azabin yakin da take yi a yankin. A ranar Talata nan ne ministan tsaron Isra'ila Itamar Ben-Gvir ya ce ya kamata a kyale Yahudawa su yi ibada a harabar masallacin Kudus, kasancewar shurin bauta ga Yahudawa, inda suka kaddamar da wani sabon kalubale game da wuri mafi mahimmanci a gabas ta tsakiya. Cikin sauri, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya karyata cewa za a samu wani canji akan doka da ta haramta wa Yahudawa yin ibada a harabar masallacin, kasancewar shi tsarkakakken wurin ibada ga musulmi da Yahudawa baki daya. A nan take ya sanar da rashin amincewar shi da Ben-Gvir, wanda ɗaya ne daga cikin jagororin jam'iyyar addini ta ƙasa a cikin gwamnatin haɗakar ƙasar. Wata sanarwa da aka fitar daga ofishin Netanyahu ta ce babu wani tsarin kowane irin minista game da wurin bautar, ko da kuwa ministan tsaron ƙasa ne ko ma wani minista na daban. Wannan dai shi ne karo na biyu a jere cikin makon nan da ake samun ya tsama tsakanin Netanyahu da ɗaya daga cikin manyan ministocin shi. A ranar Talata nan, masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi gargaɗin cewa laifuffukan take hakkin bil'adama da sojojin Myanmar ke aikatawa sun wuce makaɗi da rawa, inda suka buga misali da yadda ake azabtar da mutane ba ji ba gani, fyaɗe da ƙungiyoyin 'yan daba ke yi da cin zarafin ƙananan yara. Bangare mai zaman kanshi na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudanar da bincike a kan Myanmar ya ce a watanni shida da suka wuce an kiyasta sama da mutane miliyan uku aka tilastawa ficewa daga gidajensu sakamakon bazuwar tashin hankali a ƙasar. Shugaban hukumar Chief Nicholas Komjian ya ce sun tattara shaidu masu ƙarfi da suka nuna irin rashin imani da cin zarafin bil'adama da ke faruwa a sassan Myanmar. Ya ce an aikata yawancin laifuffukan ne ta amfani da yanar gizo wajen azabtarwa da cusa tsoro a zakatan al'umma. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da 'yan wasan Afirka ke komawa gida daga Paris, magoya baya 'yan wasa a nahiyar na cike da karsashi. A yayin da kasashen Afirka suka yi nasarar lashe gwamman lambobin yabo a Paris, 'yan wasa da dama a wato haifaffun Afirka sun riƙa ciwo ma wasu kasashen waje lambobin yabo na zinariya. Ƙungiyoyin 'yan wasa daga Afirka sun lashe lambobin yabo har 38 a wasan na Olympics da aka gudanar a Paris, inda ƙasar Kenya ke kan gaba da lambobin yabo 11. da a ce daya daga cikin 'yan wasan Kenya ta buga mata wasa maimakon kasar Bahrain, to tabbas da Kenya ta samu karin lambar zinariya. Winfrey ya yi ta lashe lambar zinariya a gudun mata naya da kanan wani na mita 300. Mai koyar da ita gudu coach Gregory Lonzo, wanda ke horar da 'yan wasa a kasar ta Bahrain, ya shaida wa muryar Amurka cewa akwai tagomashi mai gwabi da kansa 'yan wasa su buga ma wata kasa wasa.
We are in Bahrain, we go direct for the Olympics or for the Ocha Water, we don't go for trials.
So yace anan Bahrain muna zuwa ne kai tsaye zuwa wasan na Olympics, ba ma zuwa wani gwaji saboda ba mu da yawa. Yan wasan Kenya sun yi nisa a duniya, sannan Bahrain na biyan su sosai kuma suna kula da yan wasa da biyan su hakokinsu akan lokaci a duk ƙarshen wata. A yau Talata, jami'an Taliban na Afghanistan suka ce akalla farar hula uku ne mace ɗaya da yara biyu aka kashe a yankin kan iyakar ƙasar a yayin wata arangama da Pakistan. Mai magana da yawan ma'aikatan gida na Taliban da ke Kabul, Abdulmatik Kani, ya zargi dakarun Pakistan da harin na ranar Litinin a kusa da tsallaken kan iyaka na Tokhan da jama'a ke yawan bi. Ya yi ikirari cikin wata sanarwa cewa bangaren Pakistan sun kaikaci gidajen fararen hula a Afghanistan, inda dakarun Taliban din suka mai da martani ta yin ramuwar gayya suka yi fata-fata da wasu wuraren shingaye na kan iyaka da Pakistan din ta, wato na Pakistan guda biyu. To sai dai majiyoyi masu zaman kansu ba su iya tantance lamuran ba. Wani jami'in tsaron Pakistan ya ruwaito cewa sojoji uku sun samu rauni a lamarin. Ya yi magana ne cikin sirri sakamakon ba a ba shi izinin tattauna batun a bainar jama'a ba.
Hawwa Sharif ke nan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kwanaki kaɗan bayan da ɗaruruwan jama'a suka fantsama faɗin tituna a faɗin Najeriya domin nuna adawa ta ɓarewa tattalin arziki da kuma rashin shugabanci na gari, wasu 'yan kasuwa na ƙirga asarar da suka yi ta hanyar rufewa sakamakon sace-sace a lokacin zanga-zangar. Ministar masana'antu da kasuwanci da zuba jari ta Najeriya, Doris Anit, ta ce ƙasar ta yi asarar sama da naira biliyan 500 a kowace rana yayin zanga-zangar. Amma tambayar da yawa ke yi ita ce, shin masu zanga-zangar sun cimma burinsu? Ilyas Kasimu Ajos ya tattauna da wasu 'yan kasuwa, ya haɗu mana wannan rahoton.
A irin wannan lokaci, kasuwar kayan lambu da ke farar gada a Jos Arewa ta tsakiyar Najeriya ba ta rabuwa da jama'a. Amma yanzu haka harkoki a wannan kasuwa sun tsaya sakamakon zanga-zanga da wasu 'yan Najeriya suka gudanar makonni biyu da suka wuce.
A gaskiya wani al'amari bai zo mana da daɗi ba. Farashin mota da muna ɗaukan boxer 350,000. Amma akalla a wannan matsalar da aka samu, mai mota zai ce maka ba zai je kudancin ƙasar nan ba. Akalla muna ɗaukan wannan mota naira 700,000, kaga yanin ka biyu. Kuma idan aka tafi da shi, mun direbobin da isa ba sa so su tafi saboda suna jin tsoron hanya kar a tare su, a lalata musu dukiyoyinsu, mu da muke da kaya ko su da suke da mota. To sukan ji tsoron tafiya, sai kai ta neman mota baka samu, kuma ga kaya a ƙasa. Idan ba a loda ya tafi ba zai lalace.
Ranar 1 ga watan Agustan nan ne dai, 'yan Najeriya musamman matasa suka kaddamar da zanga-zanga ta kwanaki 10 domin koka tsadar rayuwa da 'yan kasar ke fama da ita, sabili da wasu matakai da gwamnatin kasar ta dauka.
An ce an tura taki, kun ga taki?
Mutane da dama, musamman 'yan kasuwa da masu sana'o'in hannu, na gani cewa wannan zanga-zanga ta bar baya da kura. Idan aka yi la'akari da lalata kayayyakin al'umma da wasu ɓatagari daga cikin matasan suka yi, wanda hakan ya haifar da dokar hana fita kuma ya daɗa jefa mutanen birnin cikin uquba.
Tunda aka yi zanga-zangan nan, yau wurin kwana 10 kenan muna zaune a gida, sai kwana biyun nan ne muka ɗan fara fitowa. Gashi nan mun fito haka dai, da a wurin aikin nan kusan muna samun naira 500,000, yanzu mun fito bai wuce mu samu 200 ba, 500 mu koma gida. Gashi ka an sa mana doka tun 6-6, yanzu mun dawo 8-8.
Ya shafe mu ta hanyoyi da yawa, wanda mu ya kasance an buɗe gari kullum nan mu zo mu nemi abin da mu ci. To kuma kaga an kulle garin nan, muna cikin damuwa mu da iyalanmu. Dole an buɗe garin nan muke samu abin da mu ci da mu da iyalanmu. wannan abin ya shafe mu da yawa, kuma duk abubuwa da gashi nan mun jima a kasuwa an ƙara mishi kuɗi.
Akwai hanya ta zanga-zanga wacce ya kamata a miƙa kuka gwamnati ta saurara, amma ba ta irin wannan hayaniya ba. Zanga-zanga ta ilimi, addini ma ya yarda ka gaya wa mutum damuwarka, shi kuma ya ji damuwarka ya gyara. Amma ba zanga-zanga da za a fasa shaguna a tara motoci a yi musu warwaso ba, wannan ba shi ne zanga-zanga ba.
Yanzu haka dai harkokin yau da kullum sun fara dawowa birnin na Jos. Sai dai kuma idan ka kalli fuskokin al'umma za ka ga cewa babu walwala balle annuri. Daga Jos a Najeriya, Ilyasu Kasimu, taskar VOA.
To Allah ya kyauta, a gaida Ilyasu Kasimu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kamar ko da yaushe zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To kafin mu kai ga buɗe layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyi, yanzu kuma sai shirin Allah ɗaya gari bamban wanda aka nada a makon da ya gabata lokacin zanga-zanga gama gari a Najeriya.
Wani garin da ake kurba manya da zalla,
wani gari
bai kai ga basu da nisa ba,
wani gari
bai canja ja a suna ba,
wani gari
bai kai arewa hali ba,
wani garin da ake kurba manya da zalla.
Madalla jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban.
A wani gari sun tashi masu jintaka, duk ayyukan su sai ilimin ka kake.
To zanga-zanga a ƙasashen da aka ci gaba ita ce hanya ɗaya tilo da mahukunta ke amsa kiran jama'a nan take. Babu ƙasar da ba a taɓa yin ta ba, yayin da a halin yanzu ake kan yin ta a tarayyar Najeriya. A wasu sassan kasar tuna ta rikide zuwa tarzoma. A Birtaniya, wani matashi da ya bi sahu a daga muryarsa a game da matsalar da talakawan Najeriya suke ciki ya bayyana damuwa kan halayyar wasu da ya kira bata gari.
Ya zama dole sai sun kama hannayensu, ya zama dole mutum sai ya natsu, ya zama dole sai kowa san abin da yake. In dai canjin muke so da gaske,
suna a dagona kuma ba su kyauta nomanta. A wani gari mata suke fita tunka atin da masu
halin da kasar mu take ciki, dole kowa zai girgiza. Ina ƙara tunata mu duk gurin da muka samu dama da gurin da ake karɓar addu'a, yi mata addu'a.
To malaman da ya jagoranci wasu ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar Cyprus kenan wajen gudanar da addu'o'i na musamman domin roƙon Allah ya kawo ƙarshen matsalolin Najeriya, ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni, Ramatu Garba Baba. To kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya, tun dai daga ranar 1 ga wannan watan na Agusta, matasan Najeriya suka soma gudanar da wata gagarumar zanga-zanga don nuna fushinsu a game da matsin rayuwar da talakawan ƙasar ke fama, suna buƙatar sauyi. Haka kuma wasu 'yan Najeriya da ke ƙasashen waje su ma dai sun fito sun gudanar da tasu zanga-zangar domin nuna goyon bayansu ga 'yan Najeriya da ke gida.
Sunana Anas Muhammad Sani, an fi sani na a kafafen sada zumunta da Uncle Anas. A halin yanzu ina zaune a birnin London a nan Ingila. Dalilin na shiga zanga-zanga shine ganin yadda 'yan uwana a Najeriya suke cikin halin haula'i, ta yadda ya kawo yanzu ɗan Najeriya ba ma maganar wutar lantarki yake ba, ba maganar ruwan sha yake ba, ba maganar duk wani basic amenity, wani ilimi mai inganci duk ba ma shi talakan Najeriya ke magana ba yanzu. Yanzu magana ta yi guda ɗaya zuwa biyu ne tsaro da ya yi mashi katutu. Yanzu tsaron ma bayan tsaron ya gagara kusan shekara 10, yanzu kuma an zo an ƙara da matsala ta yunwa. So gaskiya wannan shi ne babban dalilin da ya sa na ga cewa ni ma barin ba da na gudunmawa daga inda nake.
a ɗaya bangare kuma a nan in gida na ga cewa bari in ƙarin wani hubbasa in ga yadda zan tattaro kan mutanenmu abokanmu mutai can inda ake tura Nigeria House kenan embassy ɗin Nigeria da ke nan London. Abin dai ba tare da samun cikakken goyon baya daga wasu amma dai still dai a bi hana ni tafiya ba na tafi na yi tattaki na tafi har can embassy ɗin Nigeria na kuma gudanar da tawar zanga-zanga cewa ko da ni kaɗai ne zan yi ta halali ma na ma samu ɗaya biyu da suka taya ni muka gudanar da wannan zanga-zanga a madadin 'yan Najeriya da ke can.
To a yayin da aka shiga rana ta shida da soma zanga-zangar da kawo yanzu ta janyo asarar rayuka da dukiya, wasu ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar Cyprus sun ce sun shiga damuwa matuƙa.
Muna cikin alhini na wannan tashin hankali da yake faruwa, muna kuma roƙon Allah ya kawo mana mafita ta alkhairi. Allah ya sassauta mana sakamakon irin wannan alhini da muke ciki. Har ma yau mun yi saukar alkur'ani mai girma, mun yi addu'o'i babu ji babu gani babu iyaka.
Malama Sadiya Abubakar kenan.
Nake nake kwatance ashe ke nake take shi ashe wannan iya iya da ke ba.
To da dama daga cikin su dama sun koma karatu Cyprus ne bayan da rikicin kasar Sudan ya tilasta musu barin kasar. Ganin ta'asar da zanga zanga ta haifar yasa wannan matashin ya nemi a yi hattara.
Sunana Nura Iliyasu Gagarawa. Na san lokacin da Sudan suka fara zanga-zanga da kuma yadda suka kare da kuma yadda abin ya janyo musu. Duk da dai zanga-zanga ta Sudan ta sha bamban da zanga-zanga da ake yi a Najeriya, saboda su can sun yi ta ne a lokacin mulkin soja a sakamakon kuɗin biredi da suke kiran shi da suna ash da ya karu daga kwandala biyu zuwa 20. Wannan yasa suka ci gaba da yin zanga-zanga har zuwa lokacin da aka hambarar da gwamnatin shugaba El Bashir. Tun daga wannan lokacin Sudan ba ta komai bai sake komawa yadda yake ba, komai ya ci gaba da lalacewa, suka ci gaba da samun matsala har ta kai ta kawo yi wannan lamari da suke ciki a yanzu. Ko da ya zamto cewar sun tsaya da abin da suke yi a yanzu, to Sudan za su ɗauki shekaru masu yawa ba su koma irin yadda suke ba. To wannan dalili shine abin da ya ba mu tsoro, shine abin da ya sa muka tsaya muka gudanar da sauka, muka yi addu'o'i, muka yi alƙunutu akan Ubangiji Allah ya dawo da Najeriya martabarta ya kuma daidaita al'amura ya dawo mana da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya.
To dai an ci gaba da zanga-zangar a Najeriya, inda a wasu sassan ta rikide zuwa tarzoma tare da tilasta gwamnonin wasu jihohin ayyana dokar hana fita. Anas Muhammad Sani ya ce hakan abin damuwa ne, yanda wasu ɓata gari ke neman kawo tarnaƙi ga buran masu zanga-zangar neman sauyi.
In dai canjin muke so da gaske, muna fatan Allah ya canza mana waɗannan shugabannin, muna fatan mu fito mu faɗi wa duniya halin da muke ciki kuma a saurare mu. To ya zama dole sai kun daina taɓa kayan mutane, sai kun daina fasa bankuna, sai kun daina taga mutane kuna an shawoyinsu, sai kun daina fasa shagunan cin abinci kuna kwatar buhunan shinkafa kuna kaza kuna wannan, dole duka sai mun fidda su mu fita zanga-zanga mu tafi lafiya mu dawo lafiya. Wanda bai iya fita zanga-zanga saboda bai da abincin da zai ci ya tafi zuwa wajen neman abinci.
Kawo yanzu dai babu alamun dakatar da gangamin, a ɗaya ɓangaren kuma ana cike da fargabar abinda ka iya biyo baya. Ɗaliban da suka ga tashin hankali da zanga-zangar ta haifar a ƙasar Sudan sun yi maza-maza wajen gudanar da addu'o'i da Sheikh Abdulrahman Yakub Milaya ya jagoranta a ƙasar ta Cyprus.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina son dan tuna mana ko in tunatar da mu muhimmancin wani abu. Addu'a ita ce mafi girman abu da mumini yake dogara da shi ya miƙa saƙonsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa. Kamar yadda muka sani ƙasar mu duk inda aka je ita ce alfaharin mu, kowa namu yana ciki. Halin da ƙasar mu take ciki dole kowa zai girgiza. To amma dai ba abin da ya fi karfin Allah subhanahu wa ta'ala. muna neman taimakonsa. Ina ƙara tunata mu duk gurin da muka samu dama da gurin da ake karɓar addu'a. Wannan ƙasa ta mu wato haƙƙin ta ne akan mu. Yi mata addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ta daga duk wani shiri. Ayi addu'a, ayi addu'a.
To da haka ne za mu naɗa tabarmar shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Madalla a gaida Ramatu Garba. Yanzu kuma lokaci ne da zan buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine menene tasirin zanga-zanga tsarin rayuwa da aka yi a Najeriya. Lambar da ka mako da shi ita ce alama tarawa 1-202-980-6500. To ga kira na farko mun samu daga Gombe. Wane ne aka layi daga Gombe? Malam na Gombe kana tare da ni? To da alama dai kamar babu mutum da Gombe. To layin mu abu da yake domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Zanga-zanga ta faru kuma ta wuce. Akwai to ga kira mun samu, wane ne kuma daga ina kake kallai? Wane ne aka layi? To da alamu akwai dan tangarda ga layin wayar tamu na yau. To amma a ci gaba da gwadawa domin a same mu. Menene tasirin wannan zanga-zanga? Shine maudu'in da za ku kira ku bayyana mana ra'ayi. Shin an cimma buri ko kuma kwalliya ta cimma ta biya kudin sabulu? Wane ne akan layi?
Bata biya ba fa.
Bata biya ba, wane ne ya sunanka tukunna malam?
Bello Alhassan ne daga Kaltungo daga Gombe State.
To Bello Alhassan ka ce bata biya ba, me yasa ka ce bata biya ba?
To mun da anyi zanga-zangar nan, to taimakon a ce to an tsare mana hawaye cewa ga abin da ya kamata gwamnati ta ce to ta ɗauke mana tallafi ko kuma ga abin da ya kamata a yi mana, to ba a yi ba. Kuma ga shi an sha wahala, an fi an kaballe shagunan mutane da an tattake mutane, kaga kulliya bai tafiya kudin sabulu ba.
To malam Bello Alhassan, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Nasarawa. Wane ne aka layi daga Nasarawa? Akwai mutum daga Nasarawa? To ga wani akan layi, wane ne kuma daga ina ki kira?
Kwantagora.
Kwantagora. To ya sunan malam na Kwantagora? Jihar Niger.
Injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
To injiniya, muna sauraron ka. Shin kwalliya ta biya kudin sabulu wannan zanga-zanga da aka yi?
Bata biya kudin sabulu ba, saboda ba a samu matsayar da an kai ba. Dan ya dace wa zanga-zanga da an kai ta kwata sati guda ana yi, ya dace a ce shugaban kasa ya rage kudin mai. To bai ko bai ce ko yi bai ko san ana yi ba, dan haka sai dai a shirye wata gagaruma wadda ta fi wacce da an kai.
To baka ga wannan da aka yi
kuma biyan bukata ko da.
To kasancewar an yi sace-sace, an lalata dukiyoyin al'umma da suka zuba don tallafawa tattalin arziki, baka ganin cewa wannan abin da aka yi zai maida hannu a gaba yake nan?
Eh, gaskiya sace-sace bai yi ba, tsakani da Allah. Duban bai zo kana neman yanci ba kuma addu'a na taɓa kayan al'umma, bai yi ba. Yanzu a gyara a yi wata babba wadda ya za a bar taɓa kayan kowa a girgiza gwamnati.
To an yi ƙarama ba a taɓa babba malam? To mun samu kira daga Kebbi. Wane ne aka layi da Kebbi?
Assalamu alaikum, sunana dai Dan Asaba Mai Fata Yahudi daga nan jihar Kebbi a tarayyar Najeriya.
To Dan Asaba Mai Fata, muna sauraron ka. Kulle ta biya kudin sabulu?
To ni ganin ne ba a kai hujjan da za ku tambaye mutane ko kulle ta biya kudin sabulu ba.
Me yasa?
Saboda zanga-zanga dai ba a yi ma yanzu za a yi ta. illa dai mun ba ga wani dan lokaci ne mu gani cin wanga zanga-zanga da aka yi yayi amfani gare ta. Ta lura da mutane suna cikin wahala, suna cikin yunwa, suna cikin talauci ko yaya.
To dan Asabe kace an yi wannan, baka ganin cewar rigimar aka yi akan wannan zanga-zanga za a ninka ta idan aka gaggaruma wannan tafi wannan kuma za a janyo matsalolin da tafi wanda aka yi yanzu?
Ai, ba mu fata zanga-zangan da za a yi nan gaba a yi irin wadda aka yi baya, ko ba gaskiya ba, saboda wadda aka yi an samu su bara gurbi, barayi sun shiga ciki, sun yi aika-aika, sun lalata dukiyar mutane.
To da Asabe, da fatan wadda za a yi gaba babu bata gurbi. To mun gode da wannan ra'ayi naka. To ga kira mun samu wani ne akan layi.
Allah ya samu rafa ba ga shan ruwa ce zafi daga Zaria.
To malam, muna sauraron ka, menene ra'ayinka kan wannan? Kwalle ta biyo kudin samu.
Gaskiya wannan zanga-zanga ba ta yi amfani ba, domin ƴan adawa ne kamar su shigo. Shi su kamar su jagoranci wannan abu. Kasa ne dai kawai akwai udara, akwai munafunci a kasa. Amma ƴan adawa ya kamar su shigo, su atiku, su yi ubita, su yi okoba, kwankwaso, su wasu jagoranci wannan abu. Kuma wani abu nan da ke wani gamu san cewa kawai Fulawan Yamma ne suke mulkin a kasar nan, ba wai ba shugabanci ba ne na gari ake a kasar nan. To haka mu kawai mu wa Allah kawai.
To Ubangiji Allah ka sauki. Gabar mu kara, muna Kaduna har yanzu. Wane ne Kaduna?
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alarama, kulle ta biya kudin sabulu?
To ni zan iya cewa amsa ne guda biyu, ta biya ba ta biya ba.
Me yasa?
Inda zan ce ta biya shine cewa duniya ta ji hoton ƴan Najeriya, ta ga irin matsalolin da Najeriya take ciki, sannan kuma gwamnati za ta yi ɗarɗar na ƙara kuɗin mai a halin yanzu, ko ƙara kuɗin wuta, ko kuma ƙoƙarin tsawwala wani abu wanda zai zama takura ga talakawa. To anan ta biya. Inda ba ta biya ba shine maganan fashe-fashen shaguna da abubuwa da suka faru na rashin jin daɗi. Amma fatanmu dai wannan ya zama izina, ya kasance in za a yi wani kar a samu irin waɗannan matsalolin a tsaya a fuskanci Najeriya.
Da Malam Ibrahim Arama, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To bari mu je na jawani ne akan layi.
Sunana Alhaji Yahaya Muhammad Baikinba, mai kujerun karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
To Alhaji Yahaya, muna sauraron ka, kulle ta biya kudin sabulu?
To gaskiya kulliya ba ta biya kudin sabulu ba, da zai inda ta biya tun lokacin da tuni yayi bayani da an samu sassauci, ko kuma gwamnati ta san abin da ake yi, ta damu da shi, amma ba ta damu ba. Amma mu abin ta kai shi a wurin nan, tunda demokuraɗiyya ta da a yi zanga-zanga, me yasa ba za a yi zanga-zanga abin da ya dace ba? Amma a zo har waɗansu suna ɗaga tutar wani kasa, kuma sannan wasu suna balle ma ƴan uwan shaguna, in an ce matsala ne, wasu kuma sun sa waɗansu a cikin matsala. Saboda haka wannan zanga-zanga ba ta yi amfani ba, ba ta rana ba. Saboda haka muna kira da ƴan uwanmu, ka duba kudanci ba a yi ba, amma mu ne kan arewa ƴan uwanmu na jan Hausa, ƴan uwa ba siyasa.
Alhaji Yakub, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, kuma da kiran ɗaukan waya kan maka ƙarshen ɗaga wayarmu a yau. Za mu ma haƙi buɗe layi ba ku, dama ku kira gobe idan Allah ya kai mai daidai wannan lokacin, ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai, amma wannan karan a takaice.
To Safila, a takaice, ma'aikatar harkokin wajen Iran ta yi fatali da kiraye-kirayen da ake mata na dakatar da mai da martani kan kisan da aka yi wa jagoran Hamas a Tehran, inda Iran din ta ce magiyar da kasashen Faransa, Jamus, Burtaniya ke yi ba su da wata hikimar siyasa a ciki. Hasali ma hakan ya ci karo da manufofin shari'a na duniya. A jiya Litinin ne kasashen yammaci uku suka fitar da wata sanarwa da a ciki suka yi ƙarin kira ga Iran da ƙawayenta da su fita batun kaiwa Isra'ila hari. A ranar Talatin na ministan tsaron Isra'ila Itamar Ben-Gvir ya ce ya kamata a ƙyale Yahudawa su yi ibada a harabar masallacin Kudus, kasancewar shi wurin bauta ga Yahudawa, inda suka kaddama da wani sabon kalubale game da wuri mafi mahimmanci a gabas ta tsakiya. Cikin sauri, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ƙaryata cewa za a samu wani canji kan dokar da ta haramta wa Yahudawa yin ibada a harabar masallacin. A ranar Talatin nan, masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi gargaɗin cewa laifuffukan take hakkin bil'adama da sojojin Myanmar ke aikatawa sun wuce makaɗi da rawa, inda suka buga misali da yadda ake azabtar da mutane ba ji ba gani, fyaɗe da ƙungiyoyin 'yan daba ke yi da cin zarafin ƙananan yara.
To madalla da masu sauraro da haka maka karshen shirin namu na yau baki dai sai a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Laraba idan Allah ya kaimu inda zamu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama muna mika sakon godiya ga Usman Bala kofar Kudu wanda ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa kuma yanzu haka muke tare da shi a zauren watsa shirye-shiryen mu da fatan Allah mai da kai gida lafiya. Yanzu a madadin Hawwa Sharif taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Leather Discretion wadda ta hada ta raba da umarni har ma da injiniyan mu ne Mr. Rap daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.